Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a Yamai a tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niya dukkansa zango FM. Za ku iya sauraron wannan tasha mata hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da safiyar Alhamis 29 ga watan Yuni shekara ta 2017 tare da ni a nan ɗakin gabatar da shirye-shirye Ladan Ibrahim Ayawa ne da kuma sauran abokan aiki ni Sahabo Imam Aliyu daga nan Washington DC ke farin cikin jarragaman shirin a daidai wannan lokaci. Ga kanun labarai.
Jami'an shige da fice na nan Amurka na jiran ƙarin haske akan yadda za su aiwatar da umarnin shugaba Donald Trump na hana wasu 'yan ƙasashe shigowa Amurka. Mahukuntan ƙasar Italiya sun ce suna tunanin hana bakin haure gita ƙasarsu, musamman waɗanda aka ceto daga tekun Mediterranean. Jami'an tsaron ƙasashen Turai sun ƙara nuna damuwarsu akan ƙungiyar IS na ganin tana ƙara kuzari duk da murƙushe ta da ake yi.
Kanun labaran kenan.
Yasa ni ba da shawara a yi haka.
Wasu na ganin wannan abu ne mai wuya ka ambato a wannan lokaci na mulkin siyasa.
Kamar yaya?
A ce a rage nauyin iko ga gwamnatin tarayya.
Tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya Janar Ibrahim Badamasi Babangida kenan, ku biyo mu don jin amsar wannan tambaya.
Ka san mu da sakaci tunda aka ce an kore su a sambisa, to in ba wanda ke da ilimin yakin sukuru bai sai zaton cewa kamar yakin ya kare.
Kanal Aminu Isa Kuntagora mai ritaya kan hare-haren da kungiyar Boko Haram take ci gaba da kaiwa. Muna da rahotanni daga jihar Gombe kan rikicin filaye da ya janyo hasarar dukiya da ma watakin rayuka, da kuma a Kamaru kan shirin horar da matasa. Grace Alheri Abdu na tafi da shirin domin iyali.
Masu are, assalamu alaikum. Yanzu haka dai, jami'an shige da fice na nan Amurka na jiran tsarin yadda za su aiwatar da umarnin shugaba Donald Trump akan dokar nan tana mutanen wasu kasashe zuwa nan Amurka. Dokar da kila idan aka kaddamar da ita ta fara amfani da safiyar yau Alhamis. Jami'an ma'aikatan harkokin waje da na shari'a da kuma na tsaro cikin gida sun da kawo yanzu ba su da cikakken bayani na shin wane ne ya cancanci shigowa nan Amurka da wanda daga waɗannan kasashe shida wane ne kuma bai cancanta ba. Kasashen dai su ne Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria da kuma Yemen. Babban kotun Amurka a ranar Litinin nan da ta gabata ta sake maito da wani bangaren wannan dokar da wasu kananan kotuna suka dakatar da farko a madogaransu, ita ce abinda dokar kasa ta ce game da wannan batu. Kotun ta ba da umarnin cewa sai an yi zama a kan wannan batu, amma kafin nan bakin da za a bari su shigo ai su sai nuna cewa suna da wasu 'yan uwa na ƙuddaƙur kafin a bar su shigo ƙasan. To sai dai kuma kotun ba ta fayyace ma'anar wannan dangantaka ba ta ƙuddaƙur wanda zai sa a bar ɗan ɗaya daga cikin wannan ƙasar shigowa na Amurka.
Mahukuntan ƙasar Italiya sun shaidawa kwamiti da ke kula da harkokin ƙungiyar tarayyar Turai a Brussels cewa suna tunanin hana bakin haure da suke kokarin zuwa Turai waɗanda aka ceto cikin kogin Mediterranean kan hanyar su zuwa Turan ci gaba. Yanzu haka dai ƙasar Italiya ta shirya dakatar da jiragen da ba a yi musu rijistar ƙasar Italiya ba, wato shiga ta kogunan ƙasar idan har niyyar su ita ce ta sauke bakin haure. Wannan canjin matsayin ya biyo bayan lokacin da kusan bakin haure da yawansu ya kai 11,000 ne masu neman mafaka domin inganta rayuwarsu, waɗanda kusan dukkan wannan adadin 'yan Afirka ne da suka iso gabar tekun ƙasar ta Italiya daga Libya, ƙasar da yaƙi ya kace-kace da ita. A cikin wata wasiƙar da jakadan Italiya ƙungiyar tarayyar Turai Maurizio Massari ya rubuta wa hukumar, ya ce yanayin ne ya yi tsanani ya sa su ɗaukar wannan mataki.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jami'an tsaron kasashen Turai suna ƙara nuna damuwarsu akan ƙungiyar IS na ganin ba ta dushe ba duk da yadda ake kare alkadarinta a Mosul da kuma Raqqa waɗanda su ne babban headquarter ta. Maimakon haka, jami'an sun gargaɗi ƙungiyar wacce ta sake farfaɗowa domin ta yaƙi kasashen Turai kai tsaye. domin ku duba da wannan koma baya da kungiyar ta yi ta samu a filin daga yanzu haka kungiyar ta sake kaiwa ga wani mataki inji Manuel Navarrete wanda shine shugaban gudanar da yaki da ta'addanci yayi wannan kalamin ne kuwa lokacin da ya kawo ziyara a nan Washington.
Amurka tana ƙara inganta matakan tsaro a jiragen saman da ke shigowa cikin ƙasar a dokacin tashoshin jiragen saman ta da ke cikin nan ƙasar. Sai da kuma halin yanzu bata ƙarfafa dokar hana ɗaukar kwamfutar hannu ba wato laptop. Sai da kuma sakataren tsaron cikin gida John Kelly ya faɗa jiya Laraba cewa kai wato kar a yi sake domin ko har kullum makiyan ƙasashen na nan suna ta ƙoƙarin samar da wasu sabbin hanyoyin ɓoye na kiyoyi tare da amfani da wasu 'yan cikin gida da kuma satar jiragen sama. Kelly ya ce za a ɗauki sabbin matakai da waɗanda matafiya suka gani da kuma waɗanda ba su gani ba nan da 'yan watanni. Ya ce don haka matafiya su sa ran cewa za a ƙara tsawaita bincike ko kuma tantancewa da na'urori. Ha kuma za a ƙara yawan jami'an tsaro a kowane jirgin sama da tashoshin jiragen sama baki ɗaya. Kana za a samar da karnuka masu gano bumabumai da masu sinadarai.
Alƙalan manyan kotunan ƙasar Venezuela sun ayyana kansu a matsayin waɗanda ke cikin barazanar 'yan ta'adda. Shin wannan kalamin ne ko jiya Laraba kwana ɗaya da wani jirgin sama mai saukar ungulu na 'yan sanda da aka sato ya yi ruwan bumabumai a kan ginin kotun kolin ƙasar da da harbi kai tsaye ga ofishin ma'aikatar cikin gida na ƙasar. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ba da labarin cewa shugaban kotun Michael Morena ya ayyana ɗaukacin rukunin alƙalan ƙasar a matsayin waɗanda suke cikin haɗarin 'yan ta'adda. Shugaban kotun Michael Moreno ya ce za su bukaci a ɗauki mataki da zai tabbatar da kariyarsu da martabarsu na ma'aikatan da ke aiki a wannan ma'aikatar. Yanzu haka dai mahukunta a ƙasar na ci gaba da neman direban wannan jirgi wanda aka bayyana sunansa da Oscar Perez ɗan shekaru 36 da haihuwa wanda shi ne ya saci jirgin sama har yake nuno wani ƙyalle da ke aka rubuta 'yanci. Shi dai Perez yana da rawar da ya taɓa takawa a wasan kwaikwayon fim wanda a cikin fim ɗin shi ne ya taka rawa a zaman wakilin gwamnati da ya kwato wani mutum ɗan kasuwa da aka sace kuma aka yi garkuwa da shi.
Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla tsohon shugaban Najeriya zamanin mulkin soja General Ibrahim Badamasi Babangida ya kare shawarar da ya bayar na sake fasali da tsarin gwamnatin Najeriya. Tsohon shugaban Najeriya wanda ya bada wannan shawara tun da farko a sakonsa na barka da sallah ya gaya wakilin sashen Hausa Mustapha Nasir ba tsare cewa wannan shawara ba sabuwar abu ba ce.
Yasa na bada shawara a yi haka.
Wasu na ganin wannan abu ne mai wuya ka ambato a wannan lokaci na mulkin siyasa.
Kamar yaya?
A ce a rage nauyin iko ga gwamnatin tarayya.
Wannan ai ba sabon abu bane, mun dade muna magana ko mu a lokacin mu mun dade mun yi wannan har committee mun sa waɗanda za su duba wannan. Yau ne maka magana shekara 24 da suka wuce don na bar office shekara yau 24 kafin lokacin mun sanya waɗannan committee su duba yadda za a rarrage wasu abubuwa da federal government take rike da shi a maida wa states.
Da yake tsokaci akan masu bukatar ganin Najeriya ta dare gida biyu an kafa kasar Biafra ga abin da yake cewa
Najeriya dai kasa ɗaya ce ga yadda muka sani ga kuma yadda constitution din mu ta bayar. So maganan Araba bata taso ba, mun je yaki saboda irin waɗannan hayaniyan ne, ayi hayaniya, ayi ashariya, ayi zagi, ayi duk waɗannan bai da amfani. Amma aka iya zama da hankalin mu tattauna akan yadda za a zauna ƙasar nan.
To shi ma dai tsohon gwamnan jihar Kano Colonel Sani Bello mai ritaya wanda ya taɓa zama dogarin tsohon shugaban mulkin soja na farko a Najeriya General Ogui Ironsi ya ce raba Najeriya fa ba shi ne alheri ba a yanzu.
Raba ƙasar nan ba shi ne alheri ba. To bai zai hana mu zauna lafiya. Sannan kuma girman ƙasa ma shi kanshi daraja yana ƙara darajar ƙasa. In kana da ƙarfin ƙasa ba a magana da kai. Amma kana da ban ƙasa kamar Najeriya dole a magana da mu. Saboda haka ni ina roƙon mutanen Najeriya mu ba kan magana.
A yanzu dai masana na ganin Najeriya fa na buƙatar addu'o'i na musamman. Ganin yadda shugabanta Muhammadu Buhari ke can yana jinya a ƙasar Ingila, a nan kuma 'yan aware kowa ya kama gabansa na ci gaba da tada jijiyar wuya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya.
A Najeriya kuma dai Boko Haram ta kai akalla har-hare da ba za su kasa 50 ba cikin wannan shekara, kuma ta ƙara zafafa su a baya-bayan nan. To ko me yasa haka, kuma kusan aka daina jin duriyar dakarun Najeriya? Ga amsa cikin wannan rahoto da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
It is the remnants that are disseminated.
Director labarai na hedikwatar sojojin Najeriya kenan, Manjo General John NNC, ke cewa burbushin ƴan Boko Haram ne da suka saura ke kai ƴan har-haren da ake gani a halin yanzu. Su din ma kuma ba wani babbar barazana bane. Ina son tabbatar wa jama'a cewa cikin kankanin lokaci za a ga aiki da cikawa. Tun dai bayan karbo dajin Sambisa, aka dina jin dakarun Najeriya suna kai farmaki ga ƴan Boko Haram. Maimakon haka, Boko Haram din ne ma ke zafafa har-haren su. Tsohon gwamnan mulkin soja a jihar Kano, Manjo General Idris Garba mai ritaya, masanin tsaro ne.
To amma ƴan Boko Haram irin abin da suke yi yanzu, dalili yanzu an watar da su gaba daya.
Cewar babban hafsa mai ritaya a hedikwatar sojan Najeriya, Manjo General Yakubu Usman, tun farko ma kwato dajin Sambisa ba tare da kamo ko kashe Abubakar Shekau ba, tamkar kashe maciji ne ba a sare kai ba.
To kaga ko an kashe maciji ba ka sare kanshi ba, mai yiwa wannan maciji zai sake farfadowa. Sannan bayan ya farfado zai kama wanda dama ya sai kashe shi din shi ma ya rama kun gayya. Wato an dan su a yi saki, wato kama an ci nasara.
General, menene abin ya irin wannan yanayin yanzu haka?
Dole ne a ƙara matakan tsaro a cikin wannan wuraren a wannan gefen, saboda su mamaye ƙasan da kyau. Domin ba su mamaye wurin ba, za a samu kafa inda wayannan ƴan ta'addan za su riƙa bi suna zuwa suna atakin su. Sannan a samu abin na'urar da za a iya leƙa ko ta ina ana ganin su 24/7. Sannan dole ne a nemo kansu da kansu kawo hai shugabansu.
Kwararre kan yakin ƙasa, Kanar Aminu Isa Kwantagora, da ke zaman tsohon gwamnan mulkin soja a jihar Benue, ya ce akwai sakaci a cikin al'amarin a gaba ɗaya.
Ka san mu da sakaci, tunda aka ce an kore su a Sambisa, to in ba wanda ke da ilimin yakin sukuru bai sai zaton cewa kamar yakin ya ƙare.
Ɗaya daga cikin shugabannin Arewa maso gabashin Najeriya, Turakin Tikau, Alhaji Aliyu Sale Bagare, ya nemi jama'a da su ba da haɗin kai ga jami'an tsaro.
A lokaci ɗaya ba za mu zo mu ce sojojin ba sa kokari ba, suna iya kokarinsu, sai dai mutanen mazauna waɗannan wurare su daɗa ba su haɗin kai.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ministan tsaron Najeriya Brigadier General Mansur Dan Ali mai ritaya shi ma ya ƙarin bayani kan wannan batu a hira da yadda Umar Faruk Musa za mu kawo muku shi cikin shirye-shiryenmu masu gabatowa. Aƙalla ɗan sanda ɗaya ya rasa ransa sakamakon faɗa tsakanin al'ummomin ƙananan hukumomin Billiri da Shangom cikin jihar Gombe. Lamarin ya auku ne a jiya. Tuni da rundunar 'yan sandan jihar ta ɗauki matakin shawo kan wannan rikici, kamar yadda kakakinta DSP Obed Mary Mallum ta gaya wa Abdulwahab Muhammad.
Kwamishinan 'yan sanda ya tura jami'anmu na kwantar da tarzoma da dama, suna nan suna sintiri a anguwanni da kuma tituna da ke garin Shangon da Dindibe. Abubuwan da ke faruwa,
mun ji an yi asara da kuma kone-kone, ko za ki mana ƙarin bayani a kai?
Gaskiya akwai asaran da aka yi da yawa, musamman a garin Kufayi, inda gidaje 17 aka kokkona. Sannan kuma a cikin police da kwamishinan 'yan sanda ya tura sun daya da safen nan ya rabu, wanda ya samu harbin bindiga a kansa.
Kun iya kama wasu daga cikin wayannan masu tada tarzoma?
Gaskiya har yanzu ana tafiye, ko fa dai ba wanda aka kama.
Shi wannan rikici da yake faru, kuna da dalilin abin da yasa yake faruwa?
Rikici ne dai na gonake wanda yake faruwa tsakanin Billiri kuma Shangon, wanda tun asali ne asali shekarun baya.
Lohan Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Jamhuriyar Kamaru ta kudiri aniyar horar da ƴan ƙasar su miliyan 1 musamman matasa ilmin na'ura mai kwakwalwa ko kuma kwamfuta ta yadda za su samu damar zama masu dogaro da kai. Gwamnatin ƙasar tare da haɗin gwiwar ƙungiya ko gidauniyar uwar gidan shugabar ƙasar Shantal Biya su ne suka bayyana haka kamar yadda wakilin ƙungiyar Zaharuddin Baba ya gaya wa Awwal Garba.
Ungiyar matan shugaban kasa wanda nake ainihin ɗaya daga cikin mamba da ainihin haɗin gwiwar gwamnatin ƙasar Kamaru mun wato ba yara horaswa wanda ainihin suka koyi abubuwa da dama shi yasa muka ɗauki wato wannan dama ba su wannan horaswa yara fiye da 400 muka ba su wannan horaswa matasa da ainihin wato yara ƙanana bai haka nan kuma da akwai mutane da muka ɗauka da dama kusan 300 wanda nan da lokaci kaɗan za mu ci gaba da ainihin ba su wannan horaswa.
Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.
Muna gabatar muku da rahotannin da kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 1:16 na dare lokaci ne kuma da za a gyara ga zama domin jin shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tonka hoiba ku jama'a tambaya ni ke da
masu taurari. Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Banda harkokin mulki da matsalar tsaro da suka tsone wa al'umma ido, wani batu da ke daukar hankalin kasashen duniya da ya shafi Najeriya shine matakai da waɗansu tsirarru a bangarorin ƙasar ke dauka da ke barazana ga ci gaban ƙasar tsintsiya madaurin ki daya, inda kabilar Ibo ke tada ƙayar baya tana ikirarin ballewa da barazana da waɗansu matasa a arewacin ƙasar da suke ba 'yan ƙabilar Ibo wa'adin watanni su tattara inasu su fice daga arewacin ƙasar. Ganin illar wannan yunkuri ga ci gaban iyali, yau shirin zai yi waiwaya maganin mantuwa. Mu gano inda wannan matsala ta samu asali da nufin ganin hanyar magance ta. To ko yaya aka fara wannan tako? Ga Madina Dauda.
Babbar matsalar da kasashen Turai suka fuskanta a cikin karni na 19 shine matsalar tattalin arziki, saboda karancin kayan da manyan masana'antun su zasu sarrafa da kuma rashin kasuwar da zasu sayar da kayan da masana'antun suka sarrafa. Wannan ya sanya kasashe suka hadu a birnin Berlin a shekara 1888 domin yin wani taro na ƙasa da ƙasa domin su samar wa kansu mafita daga wannan matsala da suka samu kansu a ciki. Shi wannan taro shi ake kira Berlin Conference ko kuma Scramble for Africa. A wannan taro dai sun gano cewa ya zama wajibi da su samarwa masana'antunsu sabuwar kasuwa da kuma inda za su dinga samun kayan da masana'antunsu za su sarrafa a farashi mai rahusa ko ma a bagas. Ba kuma inda za su iya samun hakan sai a nahiyar Afirka. Wannan ne ya sanya suka fara tunanin yadda za su iya mamaye nahiyar ta Afirka, walau dai ta hanyar diplomasiya da kulla hurdar kasuwanci da daulolin na Afirka ko kuma ta amfani da karfin soja. Turawa da dama sun kwararo nahiyar ta Afirka, musamman yammacin Afirka da ake ganin akwai karfin kasuwanci da yawan jama'a a yankin. Turawa in leken asiri irin su Overweg, Clapperton, Mungo Park da su Henrik Berg duk sun zo a lokuta daban-daban. Amma wannan yarjejeniya ta Berlin ba ta yi tasiri ba sai a ƙarshen karni na 19, musamman a nan Najeriya, bayan da Turawa suka kafa wani kamfani mai suna Royal Niger Company wanda ya ɗauki nauyin ba da tallafin kuɗi domin kafa rundunar sojan da za a tunkari wannan babban aiki ƙarƙashin jagorancin wani babban soja mai suna Lord Frederick Lugard. Wannan rundunar soja da mafi akasarin mutanen ta baƙaƙe ne 'yan Afirka mai suna West African Frontier Force ko kuma Hausa Infantry, saboda Hausawa sun fi yawa a cikinta. Ita Turawa suka yi amfani da ita wajen cimma wannan buri nasu na kafa mulkin mallaka a Najeriya tun daga ƙasashen kudu har zuwa arewacin Najeriya. Nasarar da suka samu a Kano a shekara 1903 ita ta tabbatar da kafuwar mulkin mallaka a Najeriya baki ɗaya, Wannan nasara ce ta sanya Turawa suka kasa kasar gida uku. Lagos Colony ko kuma yankin Lagos, Southern Protectorate ko kuma yankin Kudu da kuma Northern Protectorate ko kuma yankin Arewa. Amma babbar matsalar ita ce wannan nasara ta zamar musu samun duniyar dan tsako ba samun ba yadda za a ci. Domin matsalar farko ita ce ta rashin isassun ma'aikata da za su gudanar musu da ayyukan yau da gobe. Saboda yawan mutanen Ingila a wannan lokaci bai wuce 1/10 na yawan mutanen wannan sabuwar ƙasa da suka kafa ba. Abin da ya zamar musu ana so a ci duniya haƙorin gaba ya hana. Haka ya sanya Turawa suka shiga tunani yadda za su kafa sabon tsarin mulki ga wannan nahiyoyi nasu. Hanya ta farko ita ce shawarar da wata gogaggiyar 'yar jarida kuma uwar gidan gwamna Lugard, wato Flora Shaw ko kuma Lady Lugard ta bayar, inda ta bada shawarar a haɗe yankunan guda uku a mulke su ƙarƙashin gwamna janar ɗaya da kuma ƙananan gwamnoni guda biyu. Hakan kuwa aka yi, inda aka haɗe su aka sanya musu suna Najeriya, aka kuma kasa su gida biyu, Kudu da Arewa. Baya ga wannan dalili, akwai dalilin tattalin arziki. Wasu masana na ganin Turawa sun amince da haɗe yankunan ƙarƙashin ƙasa ɗaya ne saboda Arewa ba ta da ƙarfin tattalin arziki da za ta iya riƙe kanta a wannan lokaci. Don haka dole a yi amfani da kuɗaɗen da ake samu a Kudu a tallafa wa Arewa. Wannan tunani ne masana tarihi a Arewa suke ganin kamar shifcin gizo ne, domin sun kafa dalilai kamar haka. Sun bayyana cewa a wannan lokaci ba a ma gano akwai man fetur a Najeriya ba. Abin da Kudu ke iya sayarwa bai wuce koko ba. Na biyun kuma sun ƙara da cewa a wannan lokaci tuni tsarin kasuwanci na zamani ya jima da kankama a Arewa. Kuwa har a lokacin ana amfani da tsohon tsarin nan na kasuwanci da ake kira Trans-Saharan Trade. Don haka wancan tsarin kasuwanci na Transatlantic zai fi samarwa da Turawa kuɗin shiga fiye da wannan na Arewa. Haka kuma a lokacin mulkin Turawa bai zauna da gindinsa ba a Arewa a cewar masanan, domin a lokacin da aka haɗe ƙasar a shekara 1914 ba a fi shekara 10 da zuwan Turawa ba. Don haka harkokin kasuwanci na zamani da Turawa za su iya samun kuɗaɗen shiga bai kankama ba. Tun daga shekarun da suka kama 1920 zuwa sama, bayan da mulkin Turawan ya kankama, kuma mutanen Arewa suka rungumi sabbin hanyoyin kasuwanci da noma, wannan tallafi na Kudu zuwa Arewa ya kau. Cikin ƙanƙanin lokaci, Arewa ta samarwa da ƙasar Ingila kayayyakin sarrafawa irin su gyaɗa, auduga da sauransu. Hakan ya ɗaga tattalin arzikin arewacin Najeriya, ta zama mai dogaro da kanta, kamar yadda hasashen masana ya nuna. Wannan da ya taƙaddama ta jima ana yin ta tsakanin masana daga Kudu da arewacin ƙasar. Ko ma dai da me, a yanzu ƙasar da tattalin arzikinta ya dogara ne kacokan kan kuɗaɗen shigar da take samu daga albarkatun man fetur da yake Kudu maso Kudu na ƙasar. To yaya manyan ƙasa ke cewa ne a game da wannan yunƙuri da wasu matasa suka fito da shi? Suke ganin cewa lokaci yayi da Najeriya za ta balle ta rabu kashi-kashi. A halin yanzu dai masu sharhi kan batun Biafra a Najeriya na ƙara kawo tarihin illar da yaƙin basasar da aka yi a baya ya haifar ta hanyar hasarar dubban rayuka da dukiya. Irin waɗannan kiraye-kirayen ne ya sa har wasu shugabannin al'umma da ma 'yan siyasa ke buƙatar a sauya fasalin ƙasar. Lamarin da a baya ya sa wasu gwamnatoci na soja da ma na siyasa suka shirya wasu tarurruka da nufin tattaunawa akan makoman ƙasar don samun mafita. To sai dai a halin yanzu hukumar wayar da kan al'umma wadda aka fi sani da NOA, National Orientation Agency, a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Garba Abari na cewa dukkan waɗannan kiraye-kiraye da waɗannan yunƙuri da matasa ke yi, idan an bi a sannu, Najeriya za ta dawo ta zama ƙasa ɗaya dunƙulalla wacce komai a cikinta za a yi shi cikin walwala da kwanciyar hankali.
Mun ɗauki matakai da dama tun ma kafin wannan mataki, kafin wannan hali da muka shiga na yanzu ya kawo ga inda muke yanzu. Mu a hukumance mun ɗauki matakai da dama na zuwa saƙo-saƙo, lungu-lungu, mu kai saƙo na 'yan ƙasa su fahimci mahimmancin zama ma ɗan Najeriya. Kai ka zama ɗan Najeriya, menene mahimmancin zama ɗan Najeriya? Domin akwai wasu waɗanda ba su da mawon za su da inda za su iya cewa ma ƙasar su ce, ba su duba da inda za su iya kira su ce kasar su ce. Kai kana da inda zaka kira ka ce yau kasa ta ce ina da yanci yau in aka kore ni wuri ba inda zani. Saboda haka akwai bukata na farin farko na kowane dan Najeriya ya zamana mai kishin kasar nan, mai son kasar nan, duk da irin matsalolin da akwai da kuma take addabar mutane da suke kasar nan. Amma wace kasa ne da babu da irin nata? Wace irin kasa ce a duniya wanda babu irin nata kalubale? Kowace kasa tana da nata kalubale. Wannan abin da muke gani ɗaya daga cikin kalubalolin da kowace kasa take da shi ne. Ai kasar nan har yakin ba sa su akai, amma daga ƙarshe ai an fito kuma aka sake hadewa. Yanzu ma wannan abin da yake faruwa mutane su gane akan cewa idan muka gudu tare, muka je muka tsira tare, to ƙarshen sa gaban sa alheri ne, ci gaba ne, kuma samun walwalar rayuwa ne. Amma fa sai kowa ya zamana mai ba wa ɗan uwansa daraja da mutunci da martabar da kowa ya cancanta.
Nigeria uwa daya uba daya, kada tayi mu bar kabilanci da bambanci a junanmu. Mu kada tayi.
Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa, za mu gayyaci wakilan manyan kabilan Najeriya uku da suka hada da Hausawa da 'yan kabilan Ibo da kuma Yarbawa, domin jin gudunmuwar da kowane bangaren zai iya badawa a cimma burin zaman lafiya da fahimtar juna. Kafin nan, a madadin wakilinmu Madina Dauda da ta taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin, da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin da bada umarni, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To a gaida malamai, amma masana suna hasashen cewa bana za a samu ambaliyar ruwa sosai a Najeriya daga dukkan koguna da ke kasar kamar manya guda takwas. Muna da rahoto cikin shirinmu na hantsi. A halin yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice.
Yanzu haka dai jami'an shige da fice na nan Amurka na jiran tsarin yadda za su aiwatar da umarnin shugaba Donald Trump akan dokar nan tana mutanen wasu ƙasashe zuwa nan Amurka. Dokar da kila an kaddamar da ita a fara amfani da ita da safiyar yau Alhamis. Jami'ai a ma'aikatar harkokin waje na shari'a da kuma na tsaron cikin gida kawo yanzu ba su da cikakken bayanin shin wane ne ya cancanci shigowa nan Amurka daga waɗannan ƙasashe shida, wane ne kuma bai cancanta ba. Mahukuntan ƙasar Italiya sun shaidawa kwamitin da ke kula da harkokin ƙungiyar tarayyar Turai a Brussels cewa suna tunanin hana baƙin hauren da suke ƙoƙarin zuwa Turai wanda aka ceto daga nutsewa cikin kogin Mediterranean wucewa ƙasar. Yanzu haka dai ƙasar Italiya ta shirya dakatar da jiragen nan da ba a yi musu rajista a ƙasar Italiyan ba, wato shiga jirgin ruwan ƙasar inda har niyyarsu ita ce su sauke baƙin haure. Wannan canjin matsayin ko ya biyo bayan lokacin da kusan baƙin haure da yawansu ya kai 11,000 ne masu neman mafaka domin inganta rayuwarsu. Jami'an tsaron ƙasashen Turai suna ƙara nuna damuwarsu akan ƙungiyar IS na ganin ba ta dushe ba, duk ko da yake ana ƙara karya alkadarinta a Mosul da Raqqa waɗanda su ne manyan headquarter ta. Maimakon haka jami'an sun gargaɗi ƙungiyar wacce ta sake faɗowa domin ta yaƙi ƙasashen Turai kai tsaye. Domin ko duk da wannan kuma baya da ƙungiyar ta IS ta samu a filin daga, yanzu haka ƙungiyar ta sake kaiwa ga wani mataki, in ji Manuel Navarrete. A Amurka tana ƙara inganta matakan tsaro a jiragen filayen jiragen saman da ke shigowa cikin ƙasar a ɗaukacin tashoshin jiragen saman ƙasa da ƙasa da ke cikin ƙasar. Sai dai kuma a halin yanzu ba ta ƙarfa dokar hana ɗaukar kwamfutar hannu ba.
To madalla ga shekara haka Allah ya kawo ƙarshen shirin safe su can da hantsi, za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari shirin na ƙasa ba ƙasawa ba da Usman Ahmed Kabara yake shiryawa ya kuma gabatar. Kamin na madadin Ladan Ibrahim a yau wadda ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya kula da aikin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya Jimmy Cook da ya rika masa, a nan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.